بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce da ke daidai da 18 ga watan Jumada al-Akhira, hijira na da shekara 1434, daidai da 28 ga watan April shekara ta 2013. Wannan shi ne kasan na 148 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin Fiqh al-Sira, wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan ba manta ba, muna cikin karatu dangane da darussa da ke ainihin karkashin yakar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yi wa kabilan Muraisa'awa, a inda muka ji a wannan lokaci ne har munafukai suka yi amfani da wannan dama suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bace ta hanyar ainihin yi wa matar shi Aisha kazafi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Za mu taso daga at-tasi'a ashara, darasi na 19 fi qissati al-ifki, darsu fi at-ta'amuli ma'a al-isha'a, dangane da kissar wannan kazafi da aka yi wa sayyida Aisha. To akwai babban darasi da muke koyo wajen yadda ya kamata a mu'amalanci dukkan wata jita-jita. Allah subhanahu wa ta'ala ya kulu, Allah maɗaukakin sarki dai cewa ike, laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi'anfusihim khaira, me yasa ku mu'minai da kuka ainihin ji wannan sharri da aka yi wa Aisha, mazanku da matanku ba ku yi zaton alheri ga kanku ba, ke sai ki kaddara za ki iya yin zina, sai ki ce Aisha ta fi ki, sai kai ka kaddara za ka iya yi, sai ka ce Aisha ta fi ka. Ka yi wa kanka zaton alheri, to wannan zaton alherin sai ka da ka fassara shi a kan sayyida Aisha. Wa qalu hadha ifkun mubin, me yasa ba ku ce wannan ƙarya ce wadda take a bayyane ba? Laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada, laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada. Allah madaukakin sarki ke cewa, me yasa waɗanda suka zo da wannan kazafi ba su zo da shaidu hudu da za su tabbatar da cewa abin da suke faɗan gaskiya ba ne? Allah ya ce fa iz lam ya'tu bi shuhada, to tunda dai har ba su zo da waɗanda za su yi shaidarsu a kan wannan magana ba, fa ula'ika inda Allahi humul kazibun, waɗannan su ne maƙaryata a wurin Allah maɗaukakin sarki. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى الامام ابن كثير الله مدوكين سركي يجي كانشي يتي نزلت في ابي ايوب صحابي ابي ايوب الانصاري وامراته دشيد ما تشي رضي الله عنهما الله يقارا مسيردا ابو ايوب الانصاري ده ام ايوب الانصاريه game da su ne wannan aya ta sauka. Sai dai kullum in aka ce aya ta sauka game da wani, to hukuncin ta baya tsayawa a kan shi shi kadai. Fa inna aba ayyuba qalat lahum ra'atuhu ummu ayyub, abu ayyuba ne matar shi ummu ayyuba ta ce da shi, ya aba ayyub, ya kai baban ayyub, ama tasma'u ma yaqulu an-nasu an aisha radiyallahu ta'ala anha, baka ji maganganun da mutane ke faɗi game da Aisha ba cewa ta yi zina? Kala na'am, yace naji. Wa zalikal kadhib, wannan ita ce asalin ƙarya. In kina neman asalin ƙarya, to wannan ita ce asalin ƙarya. A kunti fa'ilatan zalika ya umma ayyub, uwar ayyuba ke ki dubi kanki za ki yi yin zina? Qalat la wallahi ma kuntu li af'ala, wallahi ba zan iya yi ba. Qala, sai ya ce fa Aishatu wallahi khairun minki, na rantse da Allah Aisha ta fi ki daraja. Kun ji sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya, ana jinjina wa gidan Ayyub da shi da matar shi, amma sai ba ambaci suna ba, me yasa saboda hikimomi irin waɗanda muka faɗi a baya, domin kai ma in ka ɗabi'antu da wannan to kai ma ka samu wannan darajar da Abu Ayyub ya samu. Shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin. Idan ka dubi yadda tarihin yazo, ka dubi yadda ayat take, sai kaga Abu Ayyub ya shiga ciki, Ummu Ayyuba ta shiga ciki. Idan kai kuma kai ma haka ta faru gare ka, sai kai ma kaga ka shiga ciki. Idan wani ma haka ta same shi, sai kaga ya shiga ciki. Amma da an kawo kissar ta takaitu akan ainihin Abu Ayyuba, to da duk inda aka karanta ta sai dai a ce wannan daraja ce ga ainihin Abu Ayyuba. Amma yanzu ta iya zama daraja ga kowa. Kana nan kai ma zaka ji kiran ƙarya, an yi wa wance, an yi wa wane, an yi wa suwane. To kaji irin yadda malaman salaf suke gudanarwa dangane da abin da ya shafi kiran ƙarya idan ka je. Kuma ya kake gane cewa ƙarya ne? Abu Ayyuba bai bincike ba, saboda ya gabata gare shi dama cewa Aisha mutuniyar kirki ce. To duk wanda ya gabata gare ka cewa mutumin kirki ne, sai aka zo aka danganta magana ko aikin banza akan shi, kawai dalili ne akan ka ƙaryata. Domin in ka ƙaryata, koda ya tabbata daga baya cewa ya aikata, baka da wani zunubi. Amma in ya zama ka gaskata kuma ya tabbata cewa ya aikata, ku duba, ya tabbata ya aikata kuma kai aka kawo maka ka gaskata, ka zama magulmaci. Idan ya tabbata bai aikata ba, kai kuma ka gaskata, ka tabbata kai ma mai yin iski, kai ma za ka sha bulala 80. Kun ji abin da ya saka Hassan ibn Thabit ya sha bulala ke? Hassan ibn Thabit ba shi ya kazafi ba, shi ma mutumin kirki ne. Aka zo dandali ana hira, kawai shi ma sai gaskata, kuma shi ma sai zama cikin waɗanda suke ba da labari. Don haka lokacin da Allah ya ƙaryata ƙadiyyar da aka bi ana kamo waɗanda za a yi wa bulala a kai, sai ga Hassanu ya faɗo, sai ga Hamnatu ta faɗo, ƙanwar matar Annabi Zainab. Don ita ma mun ji a baya ta rinƙa yawo tana yi gulma a cikin mutanen anguwa, ita wai tana ganin haka ta ta yadda kishi kenan. Amma ita yadda Zainabu da take da tsarkin zuciya, da aka yi mata magana akan haka, sai ta ce a'a, ba abin da na sani game da Aisha sai alheri, kuma ni idona bai ga wani abu ba. Wannan ka'idar idan ba tarbiyyantar mutane akai akai ba, ina son ku gane, musamman dangin mu Hausawa, to su kuma akasin haka suke. Bahaushe idan limamin Arafa, aka zo aka ce mishi limamin Arafa ya saci riyal 100, cewa zai aikata, aika dai kaga mutum kuma yau da ma malanta duk ba ta ƙarshen zamani ba ce. Wannan shi ne Bahaushe mara tarbiyya. Amma a bisa tarbiyya, abinda za a ce wannan mutumin kirki ne, ka riga ka san shi, sai aka zo aka ce ya yi kaza ko ya faɗi kaza na banza, abinda ake nema yanke ka ce ƙarya ne. Shi ne abinda Abu Ayyuba yi. Amma da yake Allah shi ne mafi sani, da ya tashi sai kuma ya kawo wata mafitar guda biyu. Idan ba za ka iya ƙaryatawa ba, shi wanda ya kawo maka labarin ka ce zo da shaidu guda hudu. To idan bai zo da shaidu guda hudu ba, fa'ula'ika inda Allahi humul kazibuna, to ya zama cikin maƙaryata a wurin Allah. Don haka kun ji jama'a, imma ka ƙaryata kai tsaye, imma ya zo maka da shaidu guda hudu da za su tabbatar da gaskiyar maganar da ya faɗi, to in ba haka ba ya zama ka ta fara maƙaryaci. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Wannan ainihin magana kamar yadda kuka ji tana nan a cikin tafsirin ainihin Ibn Kathirin, amma shi mala ya ɗauko ta ne a cikin Taisirul Aliyyul Qadir, ikhtisari ne ko kuma mukhtasar ne na Ibn Kathirin wanda Malam Rufa'i yayi a cikin mujalladi na uku shafi na 266. Mala ya ce al-muslimu, dan haka shi musulmi, yazunnu bi akhihi dhann al-hasan, musulmi yana wa dan uwan shi kyakkyawan zato ne. Wala yaqbalu ayya khabarin jarin illa bil bayyinati al-kafiya, baya karban duk wani labari da aka gudano da shi akan wani jarihun. Wala yaqbalu khabarin jarihin duk wani labari wanda ke cin mutunci ko ke zubar da mutuncin wani baya karbe illa bil bayyinatil kafiya sai da ainihin wato hujja wadda take gamsasshiya. Kun ji? Duk wani labari na alheri to wannan sai ka karbe shi, amma duk wani labari wanda ke zubar da mutunci to nan ba za ka karbe shi ba sai an kawo maka hujja. Har wa yau nan ma ku sake dubawa mutanenmu musamman da muke ishara a kai da muke rayuwa cikinsu Hausawa, su kuma akasin haka ne. In aka zo aka ce wane ya biya wa mahaifiyar shi makka, sai ka ga zai ga Bahaushe ya kawo da kai haka. Wada baka ji bane wane ya biya wa mahaifiyar shi makka bane, ce to ina ruwana? Eh ina ruwana, don ya biya wa mahaifiyar shi makka sai me shi ne dame ni? Sai hau fada hasada. Abin da yasa jama'a mu an haife mu a geto ne tsakiyar muciya. In aka haife ka a irin waɗannan wurare ƙauye na Hausawa ko kuma kwama calar da kwan saman zaman cikin Hausawa, a ce an haife ka tsakiyar Kikaji, tsakiyar muciya, tsakiyar Tudun Wada, tsakiyar Gyallesu, irin waɗannan kwama calar wurin zama, to zaka ga munanan ɗabi'u waɗanda lallai ne wa'azi ne kawai zai gyara ire-iren waɗannan jama'a. Sai kaga mutane su ne wa junansu hasada, sai kaga ƙani ne da wa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, ƙanin yana hasadar wannan yana hasadar ƙani. Duk waɗannan jama'a sai an yi ƙoƙarin an gyara a cikin waɗannan matasa ƴaƴa waɗanda suke tasowa. Idan ka ga alheri ka rinka faɗin alheri, idan ka ga sharri ka kauda idanka, idan aka zo maka da labarin sharri ka yi ƙoƙarin kauda kanka, ka yi ƙoƙarin ƙaryatawa, ka yi ƙoƙarin dakusar da wanda ya zo maka da labarin. Amma mutum ya zo maka da labari na sharri ƙofar gida, ka fito da sauran bacci a idanka, amma sai ka ji idanka ya buɗe tar matsatsau, da za ku tsaya a ƙofar gida ne sai ka ce mishi shigo, saboda ya zo da labarin sharri. Wannan tarbiyyar ita ce aka ginu a wannan nahiya tamu ta arewa, amma ba ita ce musulunci da Allah ya aiko annabawa da su ba. Don haka ku daina yaɗa labarai na sharri musamman akan mata waɗanda suka shafi ire-iren waɗannan na zinace-zinace, wadda kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗi, wata ma gafalalliya ce bata ma san maganar da kake ba, bata taɓa sanin abin da kake faɗi ba, amma kai kuma kawai ka dubi wani dalilai naka shikenan ka yi mata yarfe. So da haka jama'a waɗannan suna daga cikin abubuwa na ƙalubale ga duk wanda yake rayuwa a wannan yankin namu. Jama'a ya za ka kai tarbiyyar al'umma su zama abin da ba ruwansu ba ruwansu? To amma sai ka ga dattijo ne a anguwa shekarar shi 50 ko shekarar shi 60 ya je ya saka kanshi a cikin duk wata hayaniya, duk wani rudani, duk wasu maganganun banza, sai ga an zo an kure shi. A lokacin kuma ƴaƴan shi sai su taso su ce an ci mutuncin ubansu, su ba su yarda ba, shi ya je ya saka kanshi a cikin harkokin. Shi yasa in ya zama kana da uba Bahaushe irin wannan, sai ka rinka zaunar da shi, in ba haka ba zai ta haɗa ka faɗa da jama'a. Baba eh, babu ruwanka da al'amarin jama'a, in ka ga ana wannan hirar tashi ka ba su ne. In ba za ka yi musu nasiha su bari ba. In ba haka ba wata ran kana nan za ka zo ka ga ɗan shekara 25 ya ci kuma ubanka ɗan shekara 70. Ina fata an gane. Kuma a lokacin sai a ce yaro ya rashin kunya, amma shi wancan dattijan ne bai kiyaye mutuncin shi ba. Saboda haka ku kiyaye wannan jama'a. Abinda karatun ke cewa al-muslimu yadhunnu bi akhihi dhanna al-hasan, musulmi ne wa dan uwan shi musulmi kyakkyawan zato ne, wala yaqbalu ayya khabarin jarihin illa bil bayyinati al kafiya, musulmi baya karban duk wani labari wanda yake cin mutunci sai da hujja wadda take bayyananniya, wadda take gamsasshiya, wadda take iya wadatar da abin da ake nema. Wa illa fa huwa inda Allah min al kadhibina, idan shi wanda ya kawo labarin bai iya kawo gamsasshiyar hujja ba, ya zama ɗaya daga cikin maƙaryata a wurin Allah. Al-20, darasi na 20 daga cikin darussan da ke ƙarƙashin wannan tarihi na As-Sayyida Aisha da aka yi mata wannan ƙazafi, fi hadisatil ifki azamatu uqubatil ladina yuhibbuna isha'atal fahisha, a cikin wannan tarihi na ƙazafi da aka yi wa Aisha, mun ji akwai ukuba mai girma ga duk waɗanda suke sha'awar yaduwar ire-iren wannan alfasha da irin waɗannan munanan labarai fid ladina amanu a cikin mu'mini ma'ana ku kullun abinda kuke so a faɗi labari mummuna game da mu'mini namiji ko mu'mina mace kana sha'awar irin wannan to ka sani da cewa akwai katafariyar ukuba akan haka wala shakka anna alladhina yushi'unaha fi'lan ashaddu uqubatan wa ashaddu minhum uqubatan alladhina yushi'unaha zuran wa buhtanan wa ikhtilaqa mala yace babu shakka lalle wadanda suke yada jita-jita a aikace to sun fi tsananin uquba da kuma cewa sun fi tsanani wadan ko kuma wa ashaddu minhum uqubatan wadanda suka fi masu ainihin wato yada wannan irin jita-jita a aikace wadanda suka fi su uquba alladhina yushi'unaha zuran wadanda suke ainihin wato yada ita jita din da ƙarya wa buhtanan da kuma cewa kagowa akai wa ikhtilaqan magana ce wadda take kirkirarriya ce wato misali wancan ta aikata kaza amma kuma sai wani shi abin da yake sha'awar ya je ya da wannan abu ina son ku gane nan ana magana wani ya aikata din hakikatan wancan ta aikata din hakikatan kana da yaqini to amma wancan din nan kowa nan mumini ne ko mumina ce to shari'ar musulunci duk da haka bata baka damar ka je ka yada ba mun yi irin wannan karatun a lecture da ne muku wanda muka sanya wa take gulma mutane suka yi ta mamaki annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi mecece gulma ita ce yace ka ambaci abin da dan uwanka ya aikata sai mai tambaya yace ya manzon Allah ya aikata din kuma in na fadi a ce na yi gulma nabi yace kwarai da gaske sai yace yo in bai aikata ba fa sai yace kai mishi kazafi kuma anan a lokacin sai mutane na mamaki yanzu wance ya tabbata ta yi zina gashi har ta yi cikin shege gada muna gani yana yawo a gabanta a cikin anguwa kuma ta yadda har ma ta ne wa kanta kirarin yan zamani mai uba ma ta goya balle ni mara uba ka san haka suke yi wai mai uba ma ta goya abinta balle ita mara uba wannan salan magana ce ta izgilanci ta juya abin ne ma'ana mara uba ma ta goya danta balle mai uba asalin magana kenan to amma saboda izgilanci sai ita ta ce yo wanda take da uba wadanda ke da uba ma an goya shi balle shege ai shi yafi dacewa a goya kaga ta tabbatar wa da kanta komai ko to haramun ne in ta wuce kace kun ganta karuwa kai gulmarta ranan lahira sallolinka azuminka zakkarka karatun qur'aninka biyayya iyayenka za a dibe a bata tana karuwa kai kuma kana ustazu saboda ka zage ta akan abin da ya tabbata ta yi to in ba te ba fa to kai mata kazashi to tambayar ita ce to yanzu kawai sai mu kyale ta eh ka rabu da ita ba ruwanka da ita to bahaushe zai ce ina ha ba muna nan din kuma to kaji inda halakar ta zo ba ruwanka to da kowa zai ji da irin nauyin da yake sharbo wa kanshi to da ya zauna lafiya ko an fahimta jama'a to amma wannan na daga cikin illar zamantakewa irin wanda muka gada irin wannan zama na kwantsame an fahimta sai yake to idan kun gane wannan sai mallam yake cewa yanzu wannan da ya tabbata yayi laifi sai kai ka rinka yadawa to kana da matsananciyar azaba to sai mallam yace amma waɗanda ke yada abin da bai tabbata wani yayi ba su suka fi matsananciyar azaba fiye da wancan domin wancan suna yada gaskiya ce fa amma aka ce musu ba a ba su izinin su yada ba ya tabbata amma aka ce ba a ba su izini ba akwai nassoshi da yawa daga cikin haka bayan da aka kashe ma'iz ma'iz wani saurayi ne yaje izini zo ga annabi yayi izini annabi yazo yana zauna ma'iz zai zo yace yayi izini manzo Allah ya kauda fuskar shi ma'iz sai ke taran fuskar manzo Allah yace shi fa yayi annabi ya sake kaucewa ma'iz manzo Allah ya ce me yasa ɗayan ku in yi abu Allah ya suturta mishi shi ba zai suturta kan shi ba sanda kai Allah ya tona asirin ka bai tona asirin ka ba ba a gani ba ta baka tuba sai ce shi dai ai mishi hukunci manzo Allah ya ce ku je ku jefe shi suka je suka fara jifan shi ji zafi sai gudu ina suka ce wallahi sai mun manzo Allah ya fatawa akan ka ai suka taro shi sai da suka mamaki shi suka dawo suka ce manzon Allah ai yanzu Allah da ya fara jin zafi sai gudu yace da kun jame shi sai tafiya shi shikenan dama ba mu gani ba kaga manzon Allah haka yake al'amarin shi ba irin mugaye bane waɗanda su fata ma suke kai laifi su minna su ji dadi ya zo ya faɗa ya ji zafi ya gudu ku kyale shi kwana biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji suna tsaye gudu haba ran nan ma'iz ya yi zina ran nan mun yi mishi kaza sai manzan Allah ya ce kun yi gulmar shi kaga yanzu manzan Allah shi ya shaida ya yi zinan tun da ya zo ya faɗa kuma ya fatawa a je a kashe shi amma ya ji suna faɗe a bayan ya rasu manzan Allah ya ce sun yi gulmar shi ina kuma ga wanda bai ba kai ne za ka zauna kai formulating text kai ne za ka zauna ka tsara a jarida kai ne za ka zauna ka rubuta a internet kai ne za ka zauna ka faɗi a yaɗa ina abin da haka ba ta faru ba ya za ka yi da irin wannan zunubin ranar alkiyama duk wanda ya san muciya ya san wani shedani mai suna mai kuɗi 1980 shi yake zuwa nan dakaci suna rubuce-rubucen ƙarya a kan ahlus sunna ya fito da wani rawani na ƙarya a cikin jarida amana har sai da ta kai Abubakar Gumi ya taɓa tsinewa jarida amana ya ce jarida amana ba ku da amana ba irin rubuce-rubucen da ba su yi ba mu ne 'yan mutane wa walidin wa ma walada amma me ya faru mun san amma zai zauna ya hira da shi a jarida a lokacin malam Hudu sai ya ce ku kyale shi shikenan tunda manyan malamai sun ce a kyale shi aka kyale shi shikenan kuma ana nan sai wata irin cuta ta kama mai kuɗi shi ba mahaukaci ba shi ba mara lafiya ba shi ba mai lafiya ba shi ba mara ita ba idan gari ya waye zai wanka ya shafa mai ya sa wankakkun kaya gogaggu tsaf sai bi titi sai fara tafiya sai inda Allah ya tsaye da shi magriba tai sai kuma ya sake juyowa komi dare sai ya shigo muciya gari ya sake wayewa haka in ka haɗu da shi so miliyan za ka ba shi lift ko kallon ka ba zai ba sai dai kauce ba ka wuri in ka gan shi za ka ga mai hankali tsaf haka yanzu ba mu san ina Allah ya da shi ba yanzu ya fara rike kwalaye ma kun gani za ka ji azaba Allah ya musu tattali tun daga nan duniya har lahira ƙarya zai ƙirƙira ya je a zauna a rubuta a jarida sai ka ce a kyale shi Allah ya nuna musu ana nan kawai sai ya samu kansa irin wannan bala'i wallahi gari zai waye jama'a zai kama titin nan na NTC ta bako ya bi ta cikaji ya kama hanyar Kano ya tafi sai inda magariba ta sai kuma sai sake juyowa komi dare sai iso ya zo kuma ya kwanta gari ya waye ya sake yin haka 40 sanatan yatihuna fil ardi Allah madaukakin sarki ya taimaka hadisi sahihi cikin sahihul bukhari manzon Allah yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ana ya tabbata masoyin Allah ne a wurin Allah sai kace zakai fada da shi da Allah kake jama'a kun fahimci wannan da kyau ko dan haka wallahi ka guji ƙarya ko da ga makiyin ka wai kawai saboda ba kungiyar ku ɗaya ba ba ɗariƙa ku ɗaya ba ba mazhaba ku ɗaya ba ba ƙabila ku ɗaya ba a kana da wani haushi nashi da kake ji sai ka ƙirƙiri ƙarya ka gaya mishi wallahi ka saurari irin azabar da za ka haɗu da ita tun daga nan duniya kafin a kai lahira Allah ya kiyaye alhadiya ashara alhadiya wal ishrun darasi na 21 malai ke cewa ya ƙulu zamakshari fi alkashaf يقول الزمخشري في الكشاف الإمام الزمخشري يفدي أتكل تافنش الكشاف الإمام محمود الزمخشري بابا ما لميني مثل تفسيري ما لميني مثل اللغة يا قري جمد فكه تا to amma sai ya zama tir yana da aqida ta mu'tazilanci ma'ana yana da nau'in aqida irin ta ƴan qalaqatu to amma da yake akwai karatu sai karatun kamar ya lullube ko ya saka ya aqida ba duka ake iya gane ainihin yana da wannan aqida ba an fahimta mi ko mana tafsirin nashi ku dan ganshi gashi nan bakin nan zaro kwada wannan shine al-kashafu jama'a saboda irin mu'tazilancin da ke ciki sai da aka samu manyan malamai fiye da shekara 600 da ta gabata suka zauna suka yi aiki domin ainihin duk inda wannan mu'tazilanci yake aka bi aka ainihin ciccire gashi al-insafu fi ma tadammanahu al-kashafu min al-i'tizal wani babban malami al-imam Nasiruddin Ahmad ibn Muhammad ibn al-Murin al-Iskandari al-Maliki ya zauna duk inda wannan aqida ta fado cikin littafin sai da ya cire ta sannan kuma Ibn Hajar al-Asqalani ya ainihin yi takhriji da sauran mas'aloli da suke cikin abin nan al-kashafu an haqa'iq at-tazyil wa uyun al-aqawil fi wujuh at-ta'wil takaccen sunan littafin kenan da ya gama rubuta littafin sai ya koma yayin littafin salati shi da kanshi yace uqsimu billahi wa ayatihi wa mash'ar al-hajj wa miqatihi la wannan yana yaban littafin al-abin nan yana yaban littafin al-hariri ne uqsimu billahi wa ayatihi wa mash'ar al-hajj wa miqatihi anna al-hariri hariyun bi an tuktaba bit-tibri maqamatuhu wannan cewa inna at-tafasira fi ad-dunya bila adadi yace duk tafsiran duniya ka ban rage ko daya ba yace walaysa fi hal amri mithlu kashafi yace duk duniya babu irin nawa in kunta tabghil huda falzam qira'atuhu idan dai shiriya kake so to ka lazimci karatun shi ina fata an gane farra'ayuka da'i wal kashafu kashafi yace saboda ra'ayi cuta ce kashafu kuma to kashafi kamar maganin cutar ne Mahmud Zamakhshari kenan Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to amma in ya dace akan magana kuma da yake malami ne masani to zaka ga kuma dacewar ta kai matuƙa ƙwarai da gaske to shine daga cikin dacewar da Allah madaukakin sarki ya mishi malami ne matashi tun yana shekara 22 Allah ya mai da shi malami to wannan mu'tazilancin nashi khawarizmi ne ma'ana can bayan Iran abin nan can suke can bakin ruwa inda dusar kankara za ta iya sauka ta rufe kofar ɗakin ka sai ka sa gatari ka sare ta kasashen su sun fi irin Ingila da sauransu abin nan din nan sun fi su sanyi da irin wannan dusar kankara to shine wata rana sai ya tashi kawai sai ji kafar shi ta balle in ka karanta askari zaka ga mai askari yana magana da yake shi ma dan can haka ne saboda sanyi sai ka tashi kawai hannunka ya guntule baka sani ba sai ka daga sai ga a ina hannuna ya ce ya guntule baka sani ba saboda sanyi hannun ya bushe har ya guntule kamar sukari shine sai kafar shi sai ta balle guda daya shine sai ce bai dace ya zauna a kasar nan ba sai kwashi ina shi sai ya koma makka sai ce sirtu jaran lillah wa haqqun 'ala al-jari an yukrima jarahu yanzu na zama makwabcin Allah kuma dole ne Allah ya girmama ni dan ni makwabcin shi kar kai mamaki ba mu'tazali ne suna da kalmomi ga sunan ba su da dadin ji ina fata an gane mu'tazilawa ke ina fata an gane malam Mahmud Zamakhshari yake cewa ولو فليت القران كله وفتشت عما اوعد به العصا da zaka bude alqurani baki dayan shi ka binciki irin mummunan alqawarin azaba da Allah yayi wa masu saban Allah lam tara Allah ta'ala qad ghallaza fi shay'in taghlizahu fi ifki aisha radhiyallahu ardwanu Allah alaiha ba zaka taba ganin inda Allah ya kausasa irin azaba da zai yi ba fiye da irin kausasawar da ya ga waɗanda suka yi wa Aisha uku ba ma'ana da zaka bude alqur'ani tun daga suratul fatiha da bawo shi ke cewa tun daga baqara hannasi sai bahaushe wai saboda ya saba da karatun Fatiha sai ya dauka ita a gidansu ce dan haka ba lallai sai ya ce tun daga Fatiha ba amma an ka ce Qur'ani daga Baqara har Nas to bai cika ba Qur'ani tun daga suratul Fatiha har zuwa Nas da zaka bude yace ka karanta duk irin azaba da Allah yace zai wa masu sabon Allah ba zaka taba ganin azabar da ta kai girman wadanda suka yi wa Aisha laifi ba wala anzala min al-ayati al-qawari' المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ فنن بذاك تبغنين الله يا سوكر دوس آيوي وطن دكي تكيد قنقصة قنقصة إلن تقر قدن أذابا ميثنني والعتاب البليغ دكوما الزرجيوان ديا كيمتك والزجر العنيف دكوما تساوى ودتك ممونة واستعظام ما ركب من ذلك دكوما نونة girman munin abin da mai laifi ya aikata fiye da yadda Allah ya bayyana ga kazafin Aisha ba babu wani laifi da Allah ya munana masu yin shi Allah madaukakin sarki mummunan zargi zargi wanda yake na karewa da cin mutunci irin waɗanda Allah madaukakin sarki ya zuba akan masu yi wa Aisha kazafi wastifza'i ma aqdama alaihi ما أنزل فيه على طرق مختلفة سنن دا كما إر رازنر واغم دا أبن دا وان دي وآئشة يتنكال إر وان اللي في جود إر رازنر واد الله يي ودي سوكر أتكين آيوي تحنيوي واتن دا سيكا مبان بانتا وأساليب متفننة دا كما سلو پني پني كل واحد منها kafin fi babihi kowanne irin ainihin wato salo na ainihin zargi shi kadai kawai ya isa zargi to balle a ce an yi shi daban walau lam yunzil illa hadhihi salasa da Allah bai saukar da komai game da kare Aisha da kiyaye darajarta ba sai ayoyi uku dinnan lakafa biha haythu ja'ala alqadhafata mal'unina da ainihin wannan zargi ya isa a kansu domin dai kaga na farko Allah ya mayar da waɗannan masu wa Aisha mal'unina fid darain jami'an cewa an tine musu albarka a duniya da lahira gaba daya wata wa'adahum bil azabil azim fil akhirah sannan a lahira Allah ya musu mummunan alƙawari game da ainihin wato azaba mai girma a ranar lahira wa bi anna alsinatuhum wa aydihim sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa harsunan su da hannayen su wa arjulahum da kafafuwan su tashhadu alaihim bima ufku wa buhitu wato bima afku wa buhitu wato hannuwan su da harsunan su da kafafuwan su za su yi musu shedar kiran ƙarya da kuma kazafi da suka yi wa Aisha a ranar lahira wa annahu yuwaffihim jazaahu wa annahu yusihim jazaahu kuma Allah madaukakin sarki zai cika musu sakamakon su alhaq wanda yake na gaskiya alwajibul ladhi hum ahluhu sakamakon da yake wajibi ne su dinnan suka cancanta hatta ya'lamu inda zalika har su waye gari su san cewa annallahu huwa alhaqul mubin Allah shine gaskiya wanda take bayyananne gaskiya fa aujaza fi zalika amma da Allah ya tashi bayyana waɗannan gargadi da azaba ga waɗanda suka yi wa Aisha kazafi sai Allah ya takaita wajen bayani wa ashba'a sannan kuma ya kai matuƙa wajen kosar da bayani bayanin kosashe ne amma a takaice wa fassala kuma ya biye dalla wa ajmala ya dunkule wa akkada ya karfafi magana wa karrara ya sake maimaitawa وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفضاء وما ذاك إلا لأمر الله مدعوك تنسركي يا أينهم ميميت مغانا يي مغانا دسلوان دئكي ثننن بيكي ثننيغا عذاب المشركين ما سبو ترقما كابا أم فهمت يا جماعة إلا ما هو دونه في الفضاء sai dai abinda in ka duba zaka ga cewa duk wani abu wanda akai gargadi akan shi to zaka ga wannan abin kasa yake da gargadin da akai wa masu kazafi din ma'ana kamar bautar gunki da shirka to tana kasa da ainihin laifin da waɗannan suka yi. Malam yace wa ma zaka illa li amri, ba komai ya kai Allah ya tsananta wannan gargadi ba sai don wani al'amari. Ka san wannan al'amarin shine ne darajar manzon Allah, saboda kazafin yana koma ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cin mutuncin da cin zarafin. To don haka Allah ya zage, ya kwankwasa kwankwasa fiye da wanda yawa mushrikai. To sai malam ya kawo cewa wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu kana bil Basra yawma Arafa. Ibn Abbas ne wata ranar Arafa ta yi mishi wato amma yana Basra, ma'ana bai je aikin hajji ba. Wa kana yus'alu an tafsir al-Qur'an hatta su'ila an hadhihi al-ayat. Yana zaune ane mishi tambayoyi game da Al-Qur'an har aka tambaye shi tafsirin waɗannan ayoyi na labarin kazafin Aisha. Fa qala, sai yace man aznaba zamban thumma taba minhu qubilat tawbatuhu. Wanda duk yayi laifi kuma ya tuba za a karbi tuban shi. Illa man khada fi amri Aisha, sai dai wanda ya saka kanshi a cikin al'amarin Aisha. Malan sai yace wa hadhihi minhu mubalagha wa ta'zimun li amri al-ifk. Kaga wannan magana da Ibn Abbas ya fadi kaiwa matuka ce da kuma kambama al'amarin kazafin. Akwai laifin da dan adam zai iya nemi Allah, Allah ya gafarta mai, Allah ya gafarta mai? Babu. Amma kaga sai yace sai dai wanda ya saka kanshi a cikin kiran ƙarya Aisha, ko ya tuba Allah ba zai yafe mai ba. To sai malam ya marmaza yace wannan magana Ibn Abbas ya fade ta ne dan ya nuna kawai tsananin wannan laifi. Wa laqad barra Allah ta'ala arba'atan bi arba'ati. Mutane hudu a tarihin musulunci, manyan mutane, an taba musu kazafi da abubuwa guda hudu na laifi, kuma Allah madaukakin sarki ya tsarkake su, ya wanke su ta hanyar fadin abubuwa guda hudu. Kaga dai barra a Yusuf bi lisani shahidi. Annabi Yusuf, wannan mata da ta so shi ya ki karshe ta mai kazafi, sai Allah ya kubutar da shi da harshen wannan da ya sheda, wa shahida shahidun min ahliha, sai wani daga cikin danginta ko mutan gidan sai suka ba da sheda cewa ga yadda za a duba. Idan aka ga rigar shi ta yage ta gaba, to shikenan sai a ce shi ya neme ta. Idan ku aka ga rigar shi ta yage ta baya, sai a ce to ita ta neme shi. Wanda ya bada wannan shedar dan uwanta ne a cikin gidan ko kuma dan uwan mijinta. Ana duba sai aka ga rigar shi ta yage ta baya, wato ya sheka a guje sai ta biyo shi garin nan, sai rigar ta kece ta baya. Da kuwa ta gaba ne, to suna kokowa tana neman ta kwaci kanta ne har ta yage rigar shi kenan. Kaga wannan kubutar da Annabi Yusuf ya zo ne ta hanyar wani mai sheda. Wa shahida shahidun min ahliha, ina fata an gane. Wa barra'a Musa min qawli al-yahud fihi bil hajar alladhi dhahaba bi thawbihi. Annabi Musa ya tashi cikin bani Isra'ila, kaskantattun kabilu ne waɗanda suke ba su da kunya balle mutunci. In suka tashi in kurme, to shiga suke cikin ruwa ɗaya, maza da mata tsirara sai su kurme, wato shine swimming pool kenan. Maza daban, mata daban, haka ya kamata a su sai su shiga gaba ɗaya, maza da mata, kuma dukkan su tsirara. Da Annabi Musa ya taso shi in zai yi wanka, sai kebe gefe inda ba a gane shi. Sai suka ce ba abin da ya sa yake kebewa sai dan yana da gwaiwa. To ya tuɗe ya gama wanka kenan, zai ɗauki tufafin shi, sai ainihin dutsen da ke ɗauke da tufafin sai rinka matsawa. Sai rinka matsawa har sai da ya zo cikin jama'a aka ga halittar Annabi Musa. Sannan sai suka ce ashe ma ƙarya ake wa Musa. Sai ya ɗauki tufafin shi, Annabi ya ce har ya ainihin sa sanda ya kwaɗa wa dutsen. Hadisi ne sahihi, wannan ba tatsuniya ba, yana nan cikin Sahihul Bukhari, cikin Kitabul Ghusl. Ta iya yiwuwa ka ce Annabin Allah a gatsiraicin shi, na'am, ya fi sauki fiye da a bari ana yi mishi wannan mummunan zatan. Wannan shi ake kira irtikabu akhaffad dararain. Barna ce a gatsiraicin Annabi, to amma kuma barna ce a bar jahilai ana saka musu shubha cewa gwaiwa ike da ita, musamman su kuma suna ganin wanda ke da gwaiwa to yana da nakasashiyar halitta. Yo, me yasa Allah shi ba zai warkar da shi ba? Jama'a, kun ji wannan magana. Yanzu Allah ya kubutar da Annabi Musa ne ta hanyar wannan dutse, wanda ainihin ya barranta wa barra maryam bin bi intaqi waladiha hina nada min hijriha maryam kuma fa ita kuma Allah madaukakin sarki ya ainihin wato fitar da ita daga kunya ya wanke ta daga zargin zina da Yahudawa suka yi mata a lokacin da wannan jariri yana rungume a hannunta ko yana kwance a cinyarta ya wanke ta cewa inni abdullahi atani alkitaba ni bawan Allah ne ni ba shege bane Allah ya bani littafi waj'alani nabiyan Allah ya maida ni annabi kun ga Allah ya wanke ta ta hanyar danta wa barra'a aishata bi hadhihi alayati al'iza ibnu abbas yace amma ita aisha sai Allah madaukakin sarki ya wanke ta da waɗannan manyan ayoyi kaga Allah ne ya wanke ta yanzu ba wani ne ya wanke ta ba ba dutse ne ya sheda ba ba jariri bane ba wani makwabci bane ba a'a Allah ne da kanshi fi kitabihi a cikin littafin shi al-mu'jaz gagararren littafi al-matlu ala wajhi ad-dahri wanda ake tilawa shi tun tsawon zamani mislu hadhihi at-tabri'a bi hadhihi al-mubalaghat da irin wannan wankewa da Allah ya yi wa Aisha wadda ta kai matuka fanzur malan yace kai ka duba kan baina ha wa baina tabri'ati ulaika irin tazarar da ke tsakanin wankewar da Allah ya yi wa Aisha da wankewar da waɗancan annabawa da salihai suka samu وما ذاك الا لاظهار علو منزله رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan wankewar Allah madaukakin sarki bai tsaya yayi wa Aisha ita tasba sai dan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watanbihi ala inafati mahalli sayyidi waladi adam da kuma fadakarwa game da kore duk wata dauda da za ta kai ga inda manzon Allah yake wanda shine shugaban ƴaƴan Adam wa khairul awwalina wal akhirina wanda shine mafi alherin na farko da na ƙarshe wa hujjatullahi alal alamin kuma shine babbar hujjar Allah akan dukkanin ainihin halittu wa man arada an yatahaqqaqa azamati sha'nihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda dai yake so ya tabbatar da girman al'amarin manzon Allah waqta qadduma qadamihi da kuma irin yadda kafan manzon Allah ta zarci ta kowa wa ihrazi qasab as-sabiq da ko wa ihrazihi qasab as-sabq da kuma cewa manzon Allah tuni ya rike wannan ainihin ice na tsere wato in ana tsere an zuba wani da wani da wani tsere a can inda ake so a kai sai wani mutum guda sai rike wani ice guda ɗaya wata ƴar sanda wanda dai ya fara zuwa shi za a ba to duk dan tseren da aka gani shi da wannan sanda to shi ya ci to duk wanda ya san irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya kiyaye shi ya ci wannan ainihin sanda ta tsere duna kulli sabiqin ba tare da wani dan tseren shi ma ya samu ba an gane jama'a falyattaqi haka ne eh falyaltaqi zalika min ayatin falyatalaqqa zalika min ayatil ifki idan dai har kana son kaga irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zarci kowa ko to kuma ka karanta waɗannan ayoyi da aka yi wa Aisha kazafi waliyata'ammal kayfa ghadaba Allah lahu fi hurmatihi kaje ka lura da kyau kaga irin yadda Allah ya fushi a madadin manzon Allah don ya kare wa manzon Allah daraja wa kayfa balaga ka dubi irin yadda Allah madaukakin sarki ya kai matuka fi nafi tuhuma an hijabihi game da ainihin wato kore tuhuma daga duk abin da yake kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka Aisha wankakkiya ce da wankewar da Allah ya mata a cikin alqur'ani ina ƴan shi'a waɗanda suke zargin Aisha ba da jima wannan ba an samu wani zindikin yaro daga nan Kano ba da jima wannan ba yana wa Abdul-Jabbaru Raddi ga kaset din nan ko ga faifan nan kowa a hansa din shi yana tsinewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tabbatar da zargi da la'anta akan Aisha ba da jima wannan ba ga kasusuwan nan ga abubuwan nan kazo nan makaranta sai a sa maka a cikin memory ka kaje kaje ta hado su ne da Abdul Jabbar bana dai tayi mishi karar sun buga da Tijjanawa to kuma yanzu suna buga da Shi'a su ma Shi'a sun ce ƴan salafiya mu kenan mu ba su wuri za su dandake Abdul Jabbar shi kuma Abdul Jabbar ya ce mu ba su wuri za su dandake ƴan Tijjaniya tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta amma mahallin shahid shine wannan da Hausa ne yake magana amma yana tsinewa a sayyida Aisha yana ce mata munafika ta ci amanan manzon Allah waɗannan maganganun su ne muka rinka faɗi shekaru 20 ana cewa su Albani su ne wa ƴan Shi'a kazafi ƴan Shi'a ai sun zo kafa gwamnatin musulunci ne yanzu babu wani ɗan Shi'a da ke magana gwamnatin musulunci yanzu kawai babban abin da suka tasa gaba shine wannan zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana wannan ke tabbatar maka da gaskiyar cewa ƴan Shi'an nan ba su yarda da wannan alqur'ani da kai da ni da kowa muke karanta ba don in sun yarda to qur'ani ya wanke Aisha to me yasa ba za ka yarda wankakkiya ba ce saboda haka Aisha wankakkiya ce fa radiyallahu ta'ala anki ya ummul mu'minina wa radiyallahu ta'ala an sha'irik alladhi yaqulu qubida an-nabiyyu wa mata bayna tara'ibi فحسبي بهذا مفخرا وكفاني والبيت بيتي والمكان مكاني كنت جواب عائشة أن أوكران النبي صلى الله عليه وسلم النبي يارس ينا رنقما أحننتا تتي كما ألفشي أئنا أما كوانتنتا تتي وانن كتا يا إشين درجة الله زي توكران منزان الله أحن ما تدتك فاجرة haka manzon Allah bai da lafiya sallallahu alaihi wa sallama yana dakin Maimuna yana dakin Zainab yana dakin wanta da wanta sai yana cewa aina ana al-yau aina ana gad yau ina zan kwana ne gobe ina jibi ina nake ne jama'a matan da yake su ma masu kan gado ne sai suka zauna sai suka ce mun lura yafi sha'awar yajiya a dakin Aisha mu tattara mu mai da shi can mu ne zauna manzan Allah matan nan suna so su faranta mishi don su samu albarka aka tattara aka koma ya zauna a can Aisha ita take kula da shi lahza akhira min lahzati hayatihi sallallahu alaihi wa alihi sallam rayuwar annabi ta karshe da za ta fita sai ga dan uwan Aisha ya shigo yana rike da aswaki yana goga a baki sai annabi ya kwallara ido akai a lokacin nan bakin ya dauke baya iya magana sai Aisha ta yi amfani da hankalinta sai ta fahimci yana so ne yayi aswaki sai ta fada mai sai yayi nuni da ka sai ta karba sai ta gutsira sai ta tauna da yawunta as-sayyida Aisha sai ta sawo manzon Allah ta yi mishi aswaki yawun Aisha da yawun manzon Allah suka cuɗanyi da juna a lahza ta ƙarshe amma zindiƙai ƴan Shi'a cewa suke yi hatta maniyin manzon Allah da ya shiga cikin mahaifar Aisha sai Allah ya azartar da maniyin Allah ya tsine wa ɗan Shi'a albarka waɗannan su ne ƴan Shi'a waɗannan su ne ƴan Shi'a jama'a kun fahimta ma'ana baka da wanda zaka sara sai wanda yake kusa da manzon Allah kuma ka ce wai kana kare iyalan gidan manzon Allah ka kare iyalan gidan manzon Allah amma kuma sahabban shi ka ce sun zama kafirai ka ce guda biyar ne kawai suka tsira mafi yawancin waɗanda suka haɗu akan adadi mafi girma na sahabbai su ne waɗanda suka ce mutum 11 ne basirin da ba ka karanta wannan magana a cikin Rijalul Kashi littafi ne da aka rubuta shi kusan shekara 900 da ta gabata littafin ƴan Shi'a Rijalul Kashi yake cewa dukkan sahabban annabi din nan sallallahu alaihi wa sallama sun yi rudda idan ba guda hudu zuwa guda biyar ba dan haka manzon Allah ya rayu da su ne a cikin munafinci a waje sannan a cikin gida kuma da Aisha da Hafsa su suka tasa shi da munafinci a gaba me ake da waɗannan kaskantattun halittu jama'a kun fahimta shi yasa babban abu shine ahli sunna ku sanya karatutuka na littattafan aqida a ko ina. Riyadus Salihin, za ku yi Riyadus Salihin karatun soro ne, za ku yi Bulughul Maram karatun soro ne, Minhajul Muslim, littattafai za ku samu na aqida irin al-aqidatut tahawiyya, al-aqidatul wasitiyya, al-aqida ta Ibn Qudama, ya al-fatwa al-hamawiyya. Waɗannan irin littattafai su ne za ku sa waɗanda za su karantar su bayyana su faɗi tarihin al'amura. Amma kawai sai a zo kullum ku kenan zai ku kare a karatun Umdatul Ahkam, a karatun Riyadus Salihin, duka inda za ka je ka samu sai ka ga ba a son a yi karatu a kan aƙida. Yo ba wannan shi ne ya ba da platform, wannan shi ne ya ba da gyararriyar yanayi ga kowa ya zo ya faɗi aƙida ƙarya tunda ba ku san aƙidar gaskiya ba. Wai sai a ce wai karatun aqida yana raba kai, duk wanda aka raba kai da shi saboda ana karatun aqida dama yana da mummuna aqida ne. Saboda haka jama'a kun ji, wannan ita ce sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya ainihin ƙara mata yarda. Malam yace as-saniya wal 20, darasi na 22, qaulu Ali radiyallahu anhu, maganar da Ali ya faɗi Allah ya ƙara mishi yarda, lamma istasharahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama fi qissati al-ifk, lokacin da manzon Allah yake neman shawara sahabbai game da ga Aisha ga abin da aka ce. Kun san da manzon Allah ya zo kan Ali, sai Ali yace to ya manzon Allah, ita wannan mata taka idan har ta bata maka rai ranka yayi zafi, to ka huce mana ka sake ta, ga mata da yawa a gari ka tsaya akan mace ɗaya kana ta bata rayuwarka. Wannan ita ce shawarar Sayyidina Ali. Amma sai Ali ya ce to amma ni abin da nake gani dan ka samu kwanciyar hankali, ga baiwarta nan wadda dattijuwa ce ta girme ta, ka je ka tambaye ta. Barira ya zo ya samu Barira. Barira, eh, wannan yarinya kullun kina tare da ita, me kike gani dangane da abin da aka faɗi game da ita? Barira ta ce wannan yarinya, yarinya da bata ma san kanta ba, tana shanya gari ta tafi ta ta wasa ta ta bacci har akuya ta zo ta cinye gari. Ita ce za a ce ta yi wannan abu? Sai manzo Allah, sai manzo Allah sai ya samu natsuwa. Dan girman Allah, wane ne ya baiwa manzon Allah shawara gamsasshiya? Ali. Amma ka san yadda shedan yake. Aisha sai bata dubi ƙarshen shawara Aliyu ba, sai ta dubi farkon shawara Aliyu. Wani sa'u siwa haka kafir, akwai mata da yawa a gari. Aisha ta ce, eh, wato a sake ni a auro wata, to ba ni ba Aliyu. Na ka ko sunan shi ba ta faɗi. Musiba haka in ta zo, haka al'amari yake faruwa jama'a. Musiba kuma duk wannan yana daga cikin sharrin munafukai. Kuna zaune suna nan suna tunanin menene za su yi wanda za su haifar muku da fitina, daga nan iku-iku sai kuma a haɗa ku faɗa. Musiba. Su suna gefe guda sun gama haɗa wutar. Yau ga annabi hankalin shi a tashe, ba dare ba rana har wajen wata guda, su kuma suna can suna tuntsura dariya. Ana nan kwana biyu Allah ya ƙaryata abin, sai kuma ga annabi ya kawo sahabin shi wanda yake mishi waka yana kare shi, an kwantar da shi an yi mai bulala 80. Ga kanwar mata annabi an kwantar da ita an mata bulala 80. To sa'an nan kuma ga Aliyu rikici ya kacabe tsakanin shi da Aisha, ta ce tun da yayi wannan shawara ba za ta sake magana da shi ba. Kaga duk yadda aka yi dai munafukai sun samu wata riba daga cikinku. Ina fatan kun fahimta. Gashi nan malam yake cewa قال العلماء تو malamai sai suka yi jawabi dangane da wannan shawara ta Aliyu, suka ce innama ra'a Ali radiyallahu anhu min an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama inzi'ajan. Ali ya ga irin damuwa da ke tattare da manzon Allah, wa qalaqan, da kuma irin tashin hankali, fa arada rahata khatirihi, sai ya nufi huce wa manzon Allah abinda ke bata mai rai. Wa mimma yadullu ala annahum kanu yarawna zi'aj khatirihi ashadda alaihim min kulli amrin, na daga cikin abin da zai nuna maka cewa sahabbai suna ganin tashin hankalin manzon Allah, to ya fi musu kowace musiba a duniyar nan. Anna Umar lamma qala lil ansari, wata rana sayyidina Umar, wannan ya dauko wata kissa ce wanda na taba muku kasar akan ta, ku je ku samu kasar din da nake muku ishara. Umar, to kasar na daya a ciki, a cikin wannan cassette aka ce Umar lokacin da yazo Madina sai aka hada shi da wani ansari a gida daya suke yau yaje kasuwa shi wancan balansari yaje makaranta gobe Umar yaje makaranta wancan balansari yaje kasuwa to ran nan sai wannan balansari ya dawo daga kasuwa sai dawo a firgice ya ji wata jita-jita a gari ana cewa ai manzon Allah ya saki matan shi duka shi kuma wannan ansari ya san cewa a cikin gidan annabi akwai yar Umar to kuma a daidai lokacin ana ta gunaguni a gari cewa kabilar gassanawa kamar kai bahaushe da katafawa in aka ce katafawa za su kawo maka hari ba sauran cin aminci to gassanawa ana ta zaton za su kawo musulmi hari hankalin musulmi na tashi Umar yana zaune a cikin gida sai ji wannan ansari ya zo yana bubbuga kofa yana ta buga kofa a samma huwa yana nan kwabba sai Umar ya taso a guje yana tasowa a guje sai ya ce a ja al-ghassani gassanawan sun zo ne wato irin wannan buga kofa an kawo hari ne kala sai wannan balansari ya ce bal ashaddu ai bala'in ya fi tsanani fiye da ainihin gassanawa su kawo hari ai itazala rasulu sallallahu alaihi wa sallama nisa'ahu manzon Allah ya kaurace wa matan shi gaba daya shine Umar ya fito a firgice ya tafi je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah baya gida ya tafi bayan gida akwai inda manzon Allah yake da daki ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka dan tattauna dai har ya tambayi manzon Allah wai daga saka saki matan ka gaba daya ne yace a ba na sake su bane dan rashin jituwa ne dai shine ne musu yaji na zo na zauna a nan Umar yace Allahu akbar ya kabbara ya ji dadi to anan me yasa malam ya kawo wannan dan ya nuna maka cewa idan har manzon Allah ya shiga damuwa to sahabbai sukan kidime fiye da komai sai sun ga cewa sun kwantawa da manzon Allah hankali a lokacin matan annabi sun tayar mai da hankali shine Umar ya je ya zauna yana fadawa manzon Allah maganganu har manzon Allah ya huce hayye murmushi to a lokacin da sayyidina Ali ya ga tashin hankalin manzon Allah akan abin da aka ce wai Aisha ta yi shine Ali sai ya ga bari ya fadi wata kalma wadda annabi zai huce to da ya fadi wannan kalma kuma sannan sai ya shigo da shawara amma tambayi bai wata barira dan haka Aliyu ya jefi tsuntsu biyu da dutse daya tsuntsu na farko shine mai ya lura da tashin hankalin manzon Allah ya fadi kalmar da za ta kwantawa da manzon Allah hankali domin barikaci akwai yanayin da in mutum ranshi ya baci yace wallahi zai bar garin nan kuka ce a kai hakuri yace to wallahi in babban garin nan ba zan kashe kaina sai ka ce a to shikenan ni zan raka kama fito da kayanka in ka je jawo jaka ku fito a guje ya gane da gaske ne ango sai kuma kaga ya to amma ai kuma ina bin wani bashi sai ka ce to mu je ka mun karfe 10 na safe magana ta war gaje amma an ka tsaya anan to karshen ta sai haɗi zuciya to sai Aliyu da yake cewa manzon Allah hankalin shi ya tashi sai ce ni ina ganin a kore ta nema a kawo wata ko kun fahimta to da kuma ya ga manzo Allah ya fara sauka sai ce to amma da ka tambayi bai wata kaji saboda haka sahabbai su kan suna da hikima sun iya zama da mai gidansu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama jama'a da wannan karatu muka karkare karatu dangane da tarihin wannan yaki da annabi ya yaki kabilar waɗannan muraisi'awa mun ji cewa wannan yaki ya faru ne a shekara ta 5 a bayan hijira kuma mun ji cewa dalilin faruwar wannan yaki shine da aka yi yakin Uhud su kafirai a wurin su sai suka karanci yakin Uhud a matsayin an yi nasara ga annabi ba su san shi kuma yaki dama ɗibar guga bane imma wata ran ka jimma wata ran a jimmaka imma a cikin yaki ɗaya kai nasara ai maka duka wannan ya faru a tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ga a yakin Badar annabi ne nasara shi kadai ba su yi wata nasara ba sun yi asarar dukiya sun yi asarar rayuka sun ainihin gwamnatinsu ta wargaje da aka zo yakin Uhud nan kuma sai aka yi ɗiban guga suka yi nasara annabi ya nasara suka kashe annabi ya kashe musu to da suka tashi da suka je sai suka rubuta cewa su suka yi nasara sai suka yi ta amfani da dukkan kafofin yada bayanai na zamaninsu to sai aka waye gari wasu kauyawa sai suka ji a idan mutanen gari guda sun ci manzon Allah da yaki, to mu bari mu yi gayya, ai mu kan zama a daina jin labarin shi. Shine waɗannan mutane murai sa'awa a ƙarƙashin jagorancin hakimin su mai suna Ibn Dirari, sai suka je suka yi tattaro ƙauyawa, suka yi tattaro ƙauyawa cewa ku zo za a haɗu a yaƙi mutumin nan. Da aka gama tattarawa kaf, sai labari sai zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi sai ya dubi cikin sahabban shi wane ne ya fi kama da mutanen ƙauye, sai dubi Buraida ibn al-Hasin, sai ce je ka zauna cikin su ka jiyo min gaskiyar abin da suke shiri. Buraida da ya jiyo gaskiyar labarin sai ya dawo, yana dawowa ya tabbatar wa da Annabi, sai Annabi ya ce to abin da za mu yi kafin su afko mana, bari mu afka musu. Shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya, da ya shirya sai ya tafi, kawai suna zauna katsar sai suka ji an kewaye su. Sai aka bi duk inda kayan yakin su suke aka tare, duk inda mayakan su suke aka kama su aka kashe. Sai aka tattara matan su da ƴaƴa da dukiya gefe guda, sai aka raba su, shikenan aka jawo su aka tawo Madina da su. Shikenan yanzu duk wani bakauye da yake tunanin zai kawo wa Ibn Abi Dirar dauki, to gashi Ibn Abi Dirar shi ma da jama'a shi an kama su. Manzon Allah sai ya yanke fitina a cikin haka. To ana kan hanyar za a dawo, shine sai matsala ta faru ta rashin ruwa. Aka zauna ana tunanin ina za a samu ruwa, yaya za a yi, ya za a yi. Ƙarshe dai buƙatar ruwa ta samu. Aisha tana zama a cikin ainihin darbuka ne, ɗan ɗaki da ke kan raƙumi. A lokacin ta ce mata ba sa cin abinci mai yawa, don haka mata ba su da nauyi. Tana kan raƙumin ko ba ta kan raƙumin ba za a gane ba. Ashe ta sula da jikinta ta fita daga cikin raƙumin, ta tafi ta je ta tsugunan bayan gari. Kafin ta dawo sai ainihin ta samu sun ɗaga raƙumin sun tafi da shi, suna zaton cewa tana ciki. Da ta dawo madadin ta bi su a guje, sai kuma ta tuna ai abun wuyanta ya tsinke, sai ta tsaya neman shi. Da ta tsaya nema bata samu ba, sai bacci ya ɗauke ta, sai ta kwanciya ta a wannan wuri. Wannan sahabi sai ya taho yana biyo bayan rundunar yaƙi, sai ga duhu-duhu kamar na mutum haka. Tana kwance fuskarta a buɗe, tana ɗagawa ya gane fuskarta don ya santa tun kafin lokacin ta aure. Ita da kanta ta ce bayan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ba abin da ta ji. Ya durƙusar da nashi raƙumin sai ta hau. To shikenan suna cikin tafiya, sai kuma ga munafukai su kuma suna taro, yau da wacce za a shiga gari. To ba su samu abin da za su shiga gari da shi ba, sai suka ga ga Safwanu na ɗauke da Aisha. Sai shi shugaban munafukai ya ce a yi marmaza a shiga cikin gari a yaɗa cewa mu ɗinnan mun kama Aisha da ita da Safwanu suna kaza suna kaza, wanda kuma ya ce ƙarya ne, ya leƙo zai gansa sun shigo gari yanzu. Don haka nan da nan mutanen gari sun lalleƙo, sai aka ga gata nan a kan raƙumi, gata kuma yana janta. Kawai jama'a su ma sai suka haɗa abin, sai suka ce ya tabbata. Sai labari ya bi tashoshin watsa labarai, kafin a ce wata-wata labari ya kewaye ko'ina. Ta iso kuma da zazzaɓi, sai ta kwanta bacci, sai aka ce ka ji munafuka. Haka labari ya kwantsame a gari, tana kwance ba ta da lafiya. Manzon Allah ya girgiza game da wannan labari, ta ce sai dai ta ga ya leƙo ya ce ya jiki, in ta ce alhamdulillah sai koma. Ta ce kular da ya saba mata ba ta da lafiya, sai ta ga ba ta samu ba. Ashe gashi an ɓata maganar, an ɓata sunanta. Allah ya ƙara mata yarda. Ƙarshe dai sai wata tsohuwa ta fahimci, yarinyar nan ma fa ba ta san me ake ba. Sai ta zo kamar duba ta, da ta zo duba ta sai ta ce to tashi kira ka nuna mu dan fita kira ka nuna zan amin. Tana cikin tafiya sai tsohuwar sai ta tintiba ƙarya, sai ta ce Allah ya tsine wa Mistah albarka. Mistah ya shiga uku, Mistah din nan ɗanta ne. Sai Aisha ta ce ya kike tsine wa ɗanki albarka? Sai ta ce ke baki ji abin da wannan ɗan yayi ba, baki ji abin da yake yaɗawa game da ke ba? Sai Aisha gabanta ya fadi, ke baki ma san abin da ake ba? Ta ce bata sani ba. Sai ta dawo gida, sai ta ce wa manzon Allah ai mata izini za ta je gidansu. Manzon Allah ya mata izini ta je gidansu, ta je ta samu uwarta Ummu Ruman da ubanta Abubakar. Ku gaya wa manzon Allah maganan nan da ya ji fa maganar banza ce. Suka ce ba ruwanmu,
mu wallahi ba za mu iya ba. Ana nan sai gashi ya shigo, tace ku gaya mishi fa, suka ce a'a. Shikenan manzo Allah yace in kin san kin yi zafi ki tuba, Allah ya gafarta miki. Tace to yanzu ita tsakaninta da su, da Annabi da Ummu Umar da Abu Bakar, sai dai tsakanin Annabi Yaquba da ƴaƴan shi, da yace fa sabrun jamil, ina hakura. Ta juya kawai ta fuskanci bango tana kuka. Bayan lokaci sai ga ayoyi sun sauka suna wanke as-sayyida Aisha. Innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum. Wadanda suka zo da wannan kiran ƙarya daga cikin ku suke, tare kuke da su, ba wasu bane daga ƙasar waje, waɗanda kuke sallah da su ne, waɗannan ne masu cewa su musulmi ne. Sai Allah ya waiwayo Aisha da ita da danginta gidan Abubakar, yace ku kuma kanku ɗauka sharri ne, alheri ne gare ku, domin kowanne mutum guda daga cikin waɗanda suka shiga wannan sharrin, Allah zai mai azaba da gurgurdan yadda ya shiga cikin al'amarin. Shine bayan waɗannan ayoyi sun sauka, manzon Allah ya karanta. Sai Abubakar da Ummu Ruman uwar Aisha suka ce, Aisha ta kike je ki gaisuwa ga manzon Allah, ki ce manzon Allah na gode. Aisha ta ce wallahi sam, da abin ya faru waye bai juya min baya ba, Allah ne kawai ya fuskance ni, dan haka Allah kadai zan godewa. Ka ji magana irin ta ƴan bariki ke, in dai dan birni ne tit for tat ne, ka kiyaye. In mutumin ƙauye ne yake cato, na gode na gode, Allah ƙara arziki. Amma dan birni sai ce sanda bala'in ya same ni na ruwanka da ni, yanzu ne zaka ce min kaza? Ko kun fahimta jama'a? To Aisha kun ji jama'a, Allah ne ya wanke ta, ba manzon Allah ba. Kuma a lokacin da ayoyin suka sauka take cewa ita bata taba daukar har darajarta ta kai za a saukar da aya akan ta ba, ta dauka kawai mafarki Annabi zai yi, a ce an ga cewa mutum ne ya kirkice ita. Amma Allah kuma shi yake ainihin kiyaye bayin shi na gaske, dan haka Aisha mai gaskiya ce, kuma a bar a yarda da gaskiyarta ce. Ku sa wa ƴaƴanku suna Aisha, ku girmama Aisha, ku gina masallaci, ku gina makaranta, ku sa sunan as-sayyida Aisha, as-siddiqatu bintu as-siddiq. Babbar malama ce da a cikin sahabbai ba a gwada iliminta da kowa, har mahaifinta Abubakar sai da ya karatu ce mishi gyaran karatu. Ka karanta littafin al-isaba fi mastadrakatu aishatu ala sahaba, al-allamatu zarkashi ya rubuta wannan littafi. Al-isaba fi mastadrakatu aisha ala sahaba, kaga wannan al-ijaba ha bi ira di mastadrakatu ala aisha ala sahaba. In ka karanta wannan littafin, tarihin Aisha ne, amma tarihinta a matsayinta na babban malama wadda ba malamin da ya karatu a zamanin shi sai da ta ci gyaran shi har babanta Abubakar. Daga ciki Imam al-Bukhari ya ruwaito inda ta zo ta ji Abdullahi dan Umar ya yi wata fatawa. Ibn Umar ya ce duk matar da za ta yi wankan janaba sai ta tsefe kitsanta. Sai Aisha ta ce a'a, Allah ya ji ɗan baban Abdurrahman, Abdullahi dan Umar ya yi kuskure. Ta ce to ya sa mata su yi talkwabo mana tun da haka, janaba ba za ta iya kama kullum ba? To haka ce duk sanda janaba ta faru sai an tsefe kitso, to ai gwamnati talkwabo kawai, ta huta ba gashi. Sai ta ce ni da manzon Allah muna yin wankan janaba, Annabi bai taba ce min in warware gashin kaina ba, sai dai ce in ɗibi ruwa su uku in zuba a kaina. Haila ce ake warware gashi. Sai ta ruwaito hadisi daga Annabi, hadisan suna nan cikin Sahih al-Bukhari. Wannan ita ce Aisha jama'a. To kuma duk inda za ku ga munafikai sun yi suka ko, sai sun dubi wane ne ya fi kowanne kwari, sannan suke suka. To don haka waɗannan salsala ta munafikai ƙarshe sai ta tike a kan shi'anci a cikin wannan addini namu. Dukkan ɗabi'un da Allah ya siffanta munafikai da su a cikin Alƙur'ani, tun daga ayoyin suratu Tauba har sura Sukutun da guda ta munafiqun, sai kaga ƴan shi'ar yau su suka ɗauki wannan salo. Shine me yasa sai wanda ya shafi manzon Allah kawai kuke faɗa da shi? Me yasa? Me yasa a kowane zamani sai wanda ya damu da karantar da karatun manzon Allah kawai kuke faɗa da shi? na'am kuma cikin sahabbai kaji irin yadda suka bata sahabi Abu Huraira kuma cikin tabi'ai kaji yadda suka bata Sa'id ibn al-Musayyib da Zuhri kuma cikin tabi'ai da tabi'ut tabi'ina kaji yadda suka bata ainihin abin nan Imam Malik sa'annan taho cikin masu riwaya kaji yadda suke batar Bukhari da Muslim idan har kaji dan Shi'a yace maka a cikin Bukhari a duba kaza yana so ne maka hujja ba dan shi ya yadda da littafin ba dan haka waɗannan ɗabi'u jama'a na sukar sahabbai da cin mutuncin matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ɗabi'u ne munana ku tashi a ko ina ku rubuta ku tsara ku wa'azi ku bayyana ku faɗa wa duniyar musulunci gaskiya cewa duk duniya babu mutanen da suka fi daraja bayan Annabi fiye da waɗanda suka zauna da shi a cikin gida matan shi da ƴaƴan shi da zurriyar shi a waje kuma babu kamar sahabbai kuma babu wani sahabi kwaya ɗaya wanda zaka iya tabbatar da cewa kafiri ne ko fasiki ne bayan Allah madaukakin sarki da kanshi ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ودنن سوني صحابا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أما كدو بدوني أريو ديك أتكي منافنشي أكي با وان ديك كلن صحابا نن أمتين وليي باين الله بلي أتي إنشي أنا ذاك وليي أما يسي أدو بكو إن إزالا كوكو إن سلفيا كسي أتي كوكو كي ذاك وليي munafinci dodo ne kuma zai ci me shi lallai ne jama'a a tashi ayi fushi da fushin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma duk wanda ya zagi wani sahabi na manzon Allah ko wallahi tallahi mafi karancin abin da za a yi wa kafiri shine ayi mishi dukan da har ranar mutuwar shi sai ya ga akwai tabo a jikin shi mafi karanci kenan fa amma asalin abin da ya dace da kafiri a kashe shi kini a kashe kafiri sayyidina abdullahi dan umar yana da da bilal suna zaune sai ji dan yana zagin wani sahabi sai bi shi a guje suka rufa yace wallahi da ya kamo shi zai sa wuka ya yanke harshen shi sahabban ka zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda jama'a anan ne zamu kwana a wannan karatu insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kai mu 11 akwai karatun hamawiyya karfe 10 karfe bakar magriba da isha kuma akwai karatun sahihu muslim da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk